إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بان هكا ɗan uwa, ina mana gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu ikon halartar wannan majalisi mai albarka na masallacin asibitin koyarwa na tarayya da ke cikin garin Azare, jihar Bauchi, tarayyar Najeriya. Majalisi da muke yin tafsiri na Alƙur'ani mai girma cikin wannan wata mai alfarma a wannan yammaci na Lahadi 16 ga watan Ramadan, hijira tana da shekara 1446 wacce ta yi daidai da 16 ga watan Maris shekara ta 2025. Gabanin mu ci gaba da tafsiri, za mu duba wani sashe na tambayoyi da aka rubuto. Wannan na cewa, salam, yarinya ta ce duk abin da na ajiye sai a ɗauka, ko kayan miya ne? Waya ta ma an ɗauka, ni ma a sa ni addu'a, kai malam Allah ya biya ka da gidan aljanna, amin. Da wannan yarinyar Allah maɗaukakin sarki ya shiryar miki da ita, ya gyara mata ɗabi'unta da kuma halayyarta. Shawari da zan baki da ke da mahaifin yarinyar shine, yana da kyau ku ƙara sa ido akan tarbiyyar yarinyar, musamman a yi la'akari da su wane ne ƙawayenta, domin abokai sukan taka rawar gani wajen lalacewar tarbiyyar yaro ko kuma gyaruwarta. To idan ya zamanto ƙawayenta ba na kirki ba ne, to duk ƙoƙarin da za ku yi ta yi da ke da mahaifinta, wannan ƙoƙarin zai tashi a tutar babu, domin zai zamanto kuna gini ne ta sama ana rusawa ta ƙasa. To dole ne ku kula da ƙawayenta, wannan na farko kenan. Sannan kuma na biyu, yana da kyau ku kula da ina take zuwa. Sautari da dama iyaye sukan bar ‘ya’ya sakaka, ba su san ina wance take ba, wane ina yake ba su sani ba. Amma da akuyarta ce ko tinkiyarta ta yi awa 4-5 ba ta ganta ba, sai hankalinta ya tashi. Amma ɗanta ko ‘yarta sai ya wuni cur, ba ta san inda yake ba, amma ko a jikinta. To wannan ƙalubale ne babba ga iyaye dangane da tarbiyyar ‘ya’ya. dole ya zamanto a rike ƴaƴa a cikin gida duk inda suke zuwa ya zama an sani, domin yawace-yawace maras ma'ana na taimakawa wajen lalacewar tarbiyya. Dan da yawa daga cikin wasu ɗabi'u da zaka ga yara sun ɗauko munana a yawace-yawacen su ne, ko su ɗauka a nan ko kuma su ɗauka a can. To saboda haka idan ka ga tarbiyyar yaro ko yarinya ya lalace, to ko shakka babu akwai gudunmawa da iyaye suka bayar wajen lalacewan tarbiyya ɗin, ta yadda sa ido a kan waɗannan ‘ya’yan ya zamanto ya yi ƙaranci. To sai kuma abu na kusa da ƙarshe wanda shi ma zai taimaka wajen setuwan tarbiyyar ‘ya’ya, musamman ta nisantar abin da ba nasu ba, iyaye suna bakin ƙoƙarinsu wajen biya ma waɗannan ‘ya’ya buƙatunsu na yau da kullum, abubuwan da suke da buƙatuwa zuwa gare shi wadda hidima ce ta kuɗi. To iyaye gwargwadon iko suna yi wa ‘ya’yansu, kar ya zamanto sun bar su a cikin matsi wanda hakan zai sa su yi sha’awar abin da ba nasu ba. Idan har iyaye na ƙoƙarin biya wa yara da suke ƙarƙashinsu buƙatunsu, zukatunsu su ratayu da wani abu wanda ba nasu ba zai yi ƙaranci. Wannan yana taimakawa wajen gyara tarbiyyar yaro ta hanyar nisantar abin da ba mallakinsa ba ne, ba nasa ba ne. Sai abu na ƙarshe, shawari na ƙarshe wanda zai taimaka wajen saita tarbiyyar yaro ya zamanto an raba shi da ɗauke-ɗauke wanda yana da illa ƙwarai da gaske a tarbiyyar yaro, a nuna masa girman Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ana nuna masa cewar a duk inda kake ko me kake Ubangiji yana sane da abin da kake kuma yana kallonka. To saboda haka ka ji tsoronsa, wanda ya yi ɗabi'a iri kaza zai iya zama ƙarƙashin fushinsa domin ya hana aikata wannan ɗabi'ar. Ka ɗauki abin da ba mallakinka ba ya hana, to a lokacin kuma da kake ɗauka ko lokacin da kike ɗauka yana ganinki kuma ya san me kika yi, to hakan zai iya sawa ki shiga ƙarƙashin fushinsa, rayuwarki kuma sai ta zamanto bata zama nagartacciya ba. Sautari da dama iyaye suna yawaita nanatawa ‘ya’yansu, wannan suna nuna musu girman Ubangiji, su nuna musu su fi jin tsoron Ubangiji sama da su karan kansu su iyayen. Shi yasa ka fi ɗora ‘ya’yanka a kan tsoron Allah da ganin girman Allah ya fi sama da ka ɗora su a kan ganin girmanka da kuma tsoronka, domin duk abin da ‘ya’yan ke yi shi Ubangiji yana sane da shi kuma yana ga. Kai kuma akwai gurare da yawa da za su iya ɓuya su yi kaza da kaza ba tare da ka sani ba, kuma ba tare da ka gani ba. Saboda haka ɗora su kan tsoron Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wannan ita ce turba wacce take mai ɓullewa. To wannan kaɗan daga cikin abubuwan da ya kamata iyaye su maida hankali a kai dangane da tarbiyyar ‘ya’yansu, kuma sai su bi ‘ya’yan da addu’a. Addu’ar tana da matuƙar muhimmanci wacce iyaye za su suke yi wa ‘ya’yansu, domin addu’o’in iyaye karɓaɓɓu ne gurin Ubangiji. Idan kyawawan addu’o’i suka yi wa ‘ya’yansu, to wannan addu’o’in za su karɓu gurin Ubangiji kuma za su ga tasirinsa a kan ‘ya’yan nasu. Haka nan idan munanan addu’o’i suka yi wa ‘ya’yansu, wannan addu’o’i karɓaɓɓu ne gurin Ubangiji kuma za su ga tasirin addu’o’in a kan ‘ya’yansu. Shi yasa ake so iyaye a lokacin da ɗa ya fusata ka ko ya fusata ki,
a kai zuciya nesa wajen kausasa harshe akan da a masa addu'a wacce take mai kaushi, wacce take mai zafi, wacce addu'ar za ta iya tasiri a rayuwarsa gaba daya. Domin addu'o'in iyaye suna da ƙarfi a gurin Ubangiji, kuma suna samun karbuwa nan take, kuma musamman a lokacin da iyaye suke cikin bacin rai. Allah madaukakin sarki wanda ke cikin matsanancin yanayi yana gaggawan amsa tambayarsa. To a guji yi wa ƴaƴa baki ko kuma munanan addu'o'i. Wasu lokatai na tabarbarar da tarbiyyar ƴaƴa a lokacin da iyaye suka yi musu baki ko suka musu mummunan addu'a cikin fushi. A lokacin da uwa ta yi fushi ko uba, to a iya control ɗin kawuna ta yadda ba a yi wa ƴaƴa addu'ar da za ta lalata musu rayuwarsu, ta lalata musu tarbiyyarsu ba. Ana musu kyakkyawan addu'a, ana musu kyawawan addu'a. Akwai wata kissa da ake hakaitowa kan babban malami na ƙasar Saudiya, Mufti al-Am Makaho Ibn Baz. Ana cewa addu'ar mahaifiyarsa ce ta bishi, addu'ar mahaifiyarsa ce ta bishi, kuma duk abin da ya mata maimakon ta nuna bacin rai sai ta masa kyakkyawan addu'a. To kuma gashi dai ba mai ido bane Makaho, amma an wayi gari a ƙasar Saudiya idan yayi magana an rufe kofa saboda tasirin addu'ar mahaifiyarsa. To hatta Sudais babban limamin masallacin Makka, kusan ma har da Madina, duka masallatan Makka da Madina shine jagoransu gaba ɗaya, shi ma ana cewa akwai tasiri na addu'a na mahaifiyarsa. To saboda haka iyaye, addu'o'i da kuke yi wa ƴaƴa, kyawawa ko munana, suna da tasiri kuma suna karbuwa gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Saboda haka sai a yi ta wa ƴaƴa kyawawan addu'o'i. Wannan ƴata ke Allah shiryar miki da ita da sauran ƴaƴan musulmi gaba ɗaya. Allah bayyana miki wannan wayar taki da aka sace, ya sa akwai abin da ya tare. Wannan na cewa assalamu alaikum, da fatan malam ya sha ruwa lafiya. Malam, salatin da ake yi a zaman tahiya, idan mutum ya zo tahiyar ƙarshe zai yi ta kafin ya karanta Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr, nagode. Salati wa annabi ita ake fara gabatarwa kafin a zo a nemi tsari daga abubuwa guda hudu da annabi sallallahu alaihi wasallama yake neman tsari daga gare su. In mutum ya kare tahiya sai yayi salati wa annabi sallallahu alaihi wasallama, kuma sai ya zo ya nemi tsari daga abubuwa guda hudu. Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr, wa a'udhu bika min azabi jahannam, wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat, wa a'udhu bika min fitnatil masihid dajjal. Waɗannan abubuwa guda hudu bayan an kare salati wa annabi sallallahu alaihi wasallama sai a nemi tsari daga gare su, kamar yadda ya tabbata ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yana neman tsari daga waɗannan abubuwa guda hudu. Sa'annan kuma a ƙarshe akwai addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da sayyidina Abubakar yana yin ta. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran wa la yaghfiru adh-dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Wannan addu'a ana yin ta bayan an kare tahiya, an yi salati wa annabi, an nemi tsari daga abubuwa guda uku, sai a yi wannan addu'a. Allahumma rabb inni zalamtu nafsi zulman kathiran ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم wannan ita ce na hudu to bayan nan kuma duk wata bukata da mutun yake da ita bayan yayi waɗannan abubuwa guda hudu tahiyya salati wa annabi neman tsari daga abubuwa guda hudu da kuma wannan addu'a ta ƙarshe da na karanta ta wanda Bukhari da Muslim sun fidda ita cikin sahihansu abu na ƙarshe na biyar gabanin mutun yayi sallama duk wata bukata da yake da ita gurin Ubangiji subhanahu wata'ala ta duniya ce ko ta lahira annabi ya ce kofar Ubangiji a buɗe take idan ka roki Ubangiji subhanahu wata'ala ana fatan zai amsa maka addu'arka wallahu ta'ala a'lam wannan na cewa assalamu alaikum fatan malam ya sha ruwa lafiya Allah ya sa haka amin na samu karuwar yaro namiji na sa masa suna Muhammad ina buƙatar addu'ar malam da sauran ƴan uwa musulmi to wannan da Allah madaukakin sarki ya azurkuta ka da shi muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya albarkaci wannan da naka ya albarkaci rayuwarsa ya sanya shi ya zama to mai albarka a duk inda yake ya sanya shi ya zama sanyin ido gare ka da kai da mahaifiyarsa ya sanya shi ya zama to alkhairi rayuwarsa ta zama to alkhairi da albarka ga musulmi da musulunci gaba daya ajiya idan ba a mance ba mun shiga tafsiri na aya ta 38 daga sura ta biyu wato suratul baqara fadin Allah madaukakin sarki qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun wannan ayar bayani kan wani sashe na ayar ya gabata ajiya Allah madaukakin sarki wannan ayar yana ƙara ƙarƙare mana bayani ne dangane da kissar annabi Adam alaihi salam da matarsa Hawwa'u Allah madaukakin sarki ya ce muka ce ku gangara daga aljanna ga baki ɗayanku wannan ya nuna mana Allah madaukakin sarki yana da siffa ta magana tunda ya ce qulna bidu muka ce ku gangara kenan Allah yana magana sannan wannan alqur'ani magana ce ta ubangiji subhanahu wata'ala kamar yadda ya tabbatar a gurare daban-daban kuma ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama a cikin hadisi ya bayyana mana kan cewar wannan alqur'ani magana ce ta ubangiji subhanahu wata'ala a lokacin da mutan makka suka tsangwame shi suka hana shi sakat yayi ibada ballantana ya isar da sakon da Ubangiji subhanahu wata'ala ya aiko shi da shi shine yayi amfani da wata dama lokacin da mutane suka shishigo garin Makka aikin haji yayi amfani da wannan damar na shigowan baki yana bibiyar su yana tallata musu wannan addini da Ubangiji subhanahu wata'ala ya aiko shi da shi duk inda ya samu taron jama'a cikin mahajjata yakan bijiro musu da cewar ala rajulun minkum yahmiluni ila qaumihi li uballigha kalama rabbi fa inna quraishan qad mana'uni an uballigha kalama rabbi duk inda ya ga taron mutane sai je same su ya ce shin akwai wani a cikinku da zai dauke ni ya kai ni gurin mutanansa li uballigha kalama rabbi domin na isar da maganar ubangijina wacce ce maganar ubangijinsa alqur'ani kaga wannan ke nuna mana cewar wannan littafi na alqur'ani magana ne na ubangiji subhanahu wata'ala yace li anna quraishan qad mana'uni an uballigha kalama rabbi saboda quraishawa sun hana ni isar da maganar ubangijina to anan Allah subhanahu wataala ya ƙara tabbatar mana da haka din cewa yana magana kuma wannan alqur'ani magana sa ce kamar yadda yace qulna habidu muka ce kaga magana ubangiji yayi minha jami'a ku gangara ga baki dayan ku mun yi bayani kan wannan gabar fa imma ya'tiyannakum minni hudan idan da shiriya za ta zo muku daga gare ni faman tabi'a hudaya to fa duk wanda ya bi shiriya ta fala khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro a tare da su sannan kuma babu bakin ciki tare da su mun yi bayani kan cewar tsoro da ake bayani a kansa anan shine abin da mutum yake tsoron zai je ya tarar bayan mutuwarsa kama da daga kwanciyar kabari tashi ranar tashin alkiyama a sarari da fili na alkiyama da kuma hisabi da za a yi wa bayi to duk wanda ya bi shiriyar ubangiji subhanahu wataala duk wani tsoro da ake yi dangane da azabar kabari da fitintinu na cikin kabari da kuma tashin hankali na ranar tashin alkiyama shi ba shi da shi matukar ya bi shiriyar ubangiji wannan ya nuna mana fa'idar bin shiriyar ubangiji bawa zai aminta daga tsoron da mutane ke yi dangane da abin da zai biyo bayan mutuwa sa'annan kuma walahum yahzanun duk wanda ya bi shiriyar ubangiji babu bakin ciki tare da shi akan abin da zai tafi ya bari na rayuwa da yake ciki da daɗa ta duniya kar yayi bakin ciki saboda wacce zai je ya riska ta fita duniyar daɗi ta fita duniyar walwala sannan kuma iyalai da yake jin tausayi ya bar kananun yara ba su da ƙarfi ba za su iya tsayuwa da kawunansu ba ko kuma ya bar mata waɗanda ba su tsayu da ƙafafunsu ba to kar yayi bakin ciki Allah madaukakin sarki zai zamanto shine wakilinsa a cikin iyalansa to bayanin da muka yi jiya wanda muka tsaya kan wannan gabar shine ɗaya daga cikin malamai na tafsiri Abdurrahman bin Nasir As-Sa'idi rahmatullahi alai a cikin littafin sa Taisirul Karimir Rahman fi tafsiri kalamil Mannan ya ce Allah madaukakin sarki ya jera abubuwa guda hudu waɗanda natija ce ta shiriya duk wanda ya zama shiryayye yayi riko da shiriya da tazo daga gurin ubangiji ma'ana yayi riko da alqur'ani da sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama baya saba umurnin ubangiji yana aikatawa hannun ubangiji kuma baya aikatawa yana kauracewa hannun ubangiji yana aikata umurnin ubangiji to wannan zai fita da natija da fa'idoji guda hudu duk wanda yayi riko da shiriyar ubangiji ma'ana alqur'ani da sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama umurnin ubangiji ya aikata hannun ubangiji ya kaurace masa to wannan zai fita da fa'idoji guda hudu gajiyar da zai samu gajiyar da zai fita da ita guda hudu ne na farko mun yi bayanin sa shine zai aminta daga tsoro na abin da zai biyo bayan mutuwa har zuwa a shiga aljanna duk wani abu da ake tsoro to shi Allah zai amintar da shi daga gare shi matukar ya bi shiriyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da ita daga gurin Allah subhanahu wataala na biyu duk wani abu da yake tsoro zai tafi ya bari a duniya shi ma an amintar da shi daga wannan abu to wannan ubangiji subhanahu wataala yana maganar ne akan annabi Adam alaihi salam da shi da matarsa amma maganar ya shafi duka al'ummarsa gaba daya duka ya shafe mu saboda ƴaƴa ne na annabi Adam yanzu mun samu fa'idoji guda biyu na bin shiriyar Allah subhanahu wataala to fa'ida ta uku da ta hudu kuma akwai aya wacce take makamanciyar wannan aya wadda ita ma bayan an yi bayani kan kissar annabi Adam a cikin suratu Taha sai aka biyo baya da ambaton duk wanda ya bi shiriyar ubangiji zai fita da fa'idoji guda biyu wanda sun bambanta da fa'idoji guda biyu na nan karanta mana
ita qalan bi ta'min ha jami'a بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى.
Idan muka kula da wannan ayar da Alaran ma ya karanta mana, zamu ji maganan ma da ake ana yi ne da mutum biyu. Qala habita minha jami'an, Allah madaukakin sarki yace ku gangara ku ku biyun nan duk gaba dayan ku ku biyu, ma'ana su gangaro ban kasa. Ba'dukum li ba'din adu, sashan ku na gaba da sashe, wannan mun yi bayanin sa a baya. Sai Allah yace fa imma yatiyannakum minni hudan, idan da shiriya za ta zo muku daga guri na, famanittaba'a hudaya, to fa duk wanda ya bi shiriya ta, fala yadhillu, fa'idar da zai samu dangane da bin shiriya ta, fala yadhillu, ba zai taba bata ba. Yanzu duk wanda ya riko da shiriyar Ubangiji, wannan ba shi ba bata, zai rayu a nan duniya yana shiryayye. Kenan daga cikin fa'idoji na riko da shiriyar Ubangiji, bawa ba zai rayu yana batacce ba. Idan har kana kokarin riko da Alkur'ani da Sunna, to Allah zai ƙara buɗa maka, zai ƙara fahimtar da kai, zai ƙara dora ka kan hanya wacce take ta shiriya. Amma idan kana kokarin riko da Alkur'ani da Sunna, shine shiriyar Ubangiji din. Amma wanda bai damu ba, zai rayu yana batacce, shine ma'anar fala yadhillu, wannan ba zai taba bata ba, in dai yana kokarin riko da shiriyar da ta zo daga gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, to wannan ba zai taba bata ba. Wannan mun samu fa'idar shiriya ta nawa, ta uku. A can ayoyi, ayar da muka karanta ta suratul baqara, mun samu fa'idojin shiriya guda biyu. Idan bawa ya zama mai kokarin bin shiriyar da ta zo daga gurin Ubangiji, wato Alkur'ani da Sunna, zai samu fa'ida ta farko, muka ce zai aminta daga tsoron abin da zai biyo bayan mutuwa. Na biyu, zai aminta daga tunanin me zai je ya zo na abin da ya bari a bayansa, wato bakin cikin abin da zai faru a bayansa dangane da dukiyarsa ko iyalansa ko, to zai aminta daga wannan. Wannan fa'ida ta biyu ke. Fa'ida ta uku kuma, wanda a ayar suratu Taha ta bayyana mana, fala yadillu, ba zai bata ba, inda yana kokarin riko da shiriyar Ubangiji, to wannan ba shi ba bata, Ubangiji zai kare shi daga bata. Wannan na nuna mana tasirin riko da Alkur'ani, tasirin aiki da Alkur'ani. Allah madaukakin sarki zai tseratar da bawa daga bata. Sai kuma fa'idar bin shiriya da aiki da shiriya ta hudu, wala yashqa, bawa ba zai tabe bara nan gobe kiyama, ba shi ba tabewa, ma'ana shi da shiga wuta sun yi hannun riga, aljanna ita ce makomarsa. Domin bawa in ya shiga wuta ai ya tabe, in ya samu kansa cikin ukuba ta Ubangiji ya tabe, to shi ba tabewa. Waɗannan su ne fa'idoji guda biyu da Ash-Sheikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'idi ya hada mana su a guri guda, waɗanda duk wanda ya bi shiriya ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai dace da waɗannan fa'idoji guda biyu hudu. Na farko, zai aminta daga tsoron abin da zai biyo bayan mutuwa. Na biyu, ba shi ba bakin ciki dangane da abin da ya tafi ya bari a nan duniya. Sa'annan kuma, na uku, ba shi ba bata a rayuwar da zai yi ta duniya. Na hudu kuma, ranar gobe kiyama, babu shi ba taɓewa a gaban Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kenan zai dace da aminci wanda yake cikakken aminci, kuma zai yi rayuwa a nan duniya a kan shiriya cikin basira. Sannan kuma ranar gobe kiyama yana cikin waɗanda za su rabauta babban rabo. Wannan tasiri ne na bin shiriyar Ubangiji subhanahu wa ta'ala, da bawa zai dace da shi a nan duniya da kuma ranar gobe kiyama. To a nan gurin, ‘yan uwa, bayan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi bayani wa mu bayinsa, wanda kuma suke na farko babanmu Annabi Adam da mahaifiyarmu Hawwa, kan cewar idan shiriya ta zo, duk wanda ya bi shiriyarsa, wannan fa ba shi ba tsoro kuma ba shi ba bakin ciki. To sai ya biyo baya da magana kan waɗanda kuma suka ƙi su bi shiriyar, yaya natijar ta za ta kasance, menene zai biyo baya ga waɗanda shiriyar Ubangiji ɗin ta zo musu amma kuma sai suka ƙi su bi ta cikin ‘ya’yan annabi Adam alaihi salam. Sai Allah maɗaukakin sarki ya ce,
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
Wannan ayar da Alaran mai karanta, ayar tana kunshe da balaga da fasaha na Al-Qur'ani da kuma hikima na Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Tunda ayar da ta gabace ta, Allah maɗaukakin sarki ya yi bayani cewar idan shiriya ta zo daga gare shi, duk wanda ya bi shiriyar cikin ‘ya’yan annabi Adamu alaihi salam, to zai fita da natija mai girma, shine zai aminta daga tsoro na bayan mutuwa da kuma baƙin ciki na abin da zai tafi ya bari a nan duniya. To yanzu kuma sai Ubangiji a wannan ayar da ta biyo baya yayi bayanin waɗanda kuma suka ƙi su bi shiriyar, amma sai bai fito da sigar bayanin ya fito a makamancin yanda ya zo a nan ba. Yanzu da ai misali, Ubangiji zai ce wallazina lam yatba'u hudaya ulaika ashabun nar. Ai da haka ya kamata Ubangiji ya faɗi, wallazina lam yatba'u hudaya, tunda ya ce famanittaba'a hudaya, duk wanda ya bi shiriyata. To a yanzu in za a yi magana kan wanda bai bi shiriya ba, aida sai a ce wallazina lam yatba'u hudaya, wanda kuma ba su bi shiriya ta ba, fa ulaika ashabun nar, to irin waɗannan ‘yan wuta ne. Amma sai Allah bai amfani da wannan lafazin ba saboda hikima ta Ubangiji. Ubangiji da ya zo sai ya ce wallazina kafaru, waɗanda kuma suka kafurta, wa kadzabu bi ayatina, kuma suka ƙaryata ayoyinmu, sai ya ce ulaika ashabun nar, irin waɗannan mutane su ne ‘yan wuta, hum fiha khalidun, su masu dawwama ne a cikinta. Wannan lafazi na Ubangiji malamai suka ce yana cike da hikima, da ya sa Ubangiji ya yi amfani da wannan lafazi, bai yi amfani da lafazin kishiyar shiriya ba. Tunda ayar da ta gabaci wannan ayar, Ubangiji ya bayyana cewar duk wanda ya bi shiriyarsa, to fa wannan ba tsoro tare da shi ba bakin ciki. To kaga ayar da za ta biyo baya kuma Ubangiji yana magana ne kan wanda ya ƙi ya bi shiriyarsa. To amma sai bai zo da lafazin a wannan surar ba, bai zo da lafazin a kishiyar wanda ya bi shiriyarsa ba. Wannan wanda ya bi shiriya, kishiyarsa wanda ya ƙi ya bi shiriya. To Ubangiji sai bai zo da lafazin a wanda ya ƙi ya bi shiriya ba, saboda me? Saboda wanda bai bi shiriya ba, ai ba duka bane za a kama su da laifi. Ana gane bayanin? Wanda ba su bi shiriya ba kashi-kashi, akwai wanda ba su bi shiriya ba amma sun yi laifi, su ne kafirai. Akwai kuma wanda ba su bi shiriya ba amma ba su yi laifi ba. Waɗannan nau'ukan mutane guda uku ne. To shi yasa Ubangiji bai amfani da wancan lafazin ba dan ya cire waɗancan wanda ba su yi laifi ba. Yanzu mutum na farko da bai bi shiriya ba, saboda shiriyar ba ta iso shi ba, Ubangiji zai kama shi da laifi? Ubangiji ba zai kama shi da laifi ba. Wa ma kunna mu'adhibina, ko
wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula.
Allah madaukakin sarki ya ce wa ma kunna mu'adhibina, ba mu kasance masu azabtar da bawa ba saboda rashin da'a da rashin biyayya wa Ubangiji, hatta nab'atha rasula, har sai mun aiko masa da ɗan saƙo, manzo ya zo ya fayyace masa saƙon Ubangiji, kuma yayi watsi da shi, ya ƙi ya karɓa ya aiki da shi, to a nan ne za a azabtar da shi. Amma idan saƙon Ubangiji bai isa gare shi ba, to shi Ubangiji ba zai azabtar da shi ba. Kaga yanzu wannan shi bai yi aiki da shiriyar Ubangiji ba, me ya hana shi aiki da shiriyar Ubangiji? Saboda shiriyar ba ta iso shi ba, shi yasa ya ƙi ya bi shiriyar, dan me? Dan ba ta iso shi ba. To shi yasa a nan Allah da ya zo sai bai ce wanda kuma ya ƙi ya bi shiriya ta ba ɗan wuta ne, Allah sai bai faɗa haka ba, saboda ba duk wanda ya ƙi ya bi shiriyar Allah ba ne zai zama ɗan wuta. na farko wanda bai bi shari'a Allah ba saboda rashin isan sakon Allah gare shi, to wannan Allah ba zai sanya shi a wuta ba. Na biyu kuma mahaukaci ai ba da za a yi bi shari'a Allah saboda babu hankalin da zai amfani da shi wajen bin shari'a Allah, to ga mahaukaci shi ma Allah ba zai sa shi a wuta ba. Saboda me? Saboda ba hankali, kuma ya rayu ba tare da bin shari'a Allah ba, inda ba lalle ka samu mahaukaci yana sallah ba, ba lalle ka samu yana azumi ba, ba lalle ka samu yana aikin hajji ba, ko da yana da dukiyar, ko ya fidda zakka, ko ya yi kaza, ko ya yi kaza cikin abubuwa dai da Allah ya wajabta wa bayi, ba lalle ka samu mahaukaci yana yi ba. Me yasa? Saboda rashin hankali. To yanzu mahaukaci kana ga Allah zai sa shi a wuta? Allah ba zai sa shi a wuta ba, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana cewar shi mahaukaci din nan an dauke masa alkalami a kansa, ba za a rubuta masa lada ba, ba za a rubuta masa alhaki ba. To kaga tunda ba za a rubuta masa alhaki ba, wannan yana nuna kenan ba za a masa horo ba. To shi yasa anan Allah da yazo bai yi amfani da lafazin wanda bai bi shari'a ta ba, shi kuma dan wuta ne Allah, sai bai amfani da lafazin wannan lafazin ba, dube da cewar za a iya samu wanda bai bi shari'a Allah ba kuma ba dan wutan bane. Shi yasa sai Allah ya amfani da lafazin kafirai. Kafirai su ne da gangan suka ki su karbi shari'ar Ubangiji, gata nan suna ganin ta kiri da muzu, amma suka bijire mata, suka kaurace mata, suka yi watsi da ita. To su ne da Allah ya ce ashabun nari, yan wuta ne. Wannan mutum na biyu kenan cikin mutanen da ba su bi shari'a Allah ba, kuma Allah ba zai azabtar da su ba, Allah zai daga musu kafa. Sai mutum na uku shine karamin yaro ko da bai bi shari'a Allah ba, shi ma Allah ba zai azabtar da shi ba. A ce yaro an haife shi tun tasowarsa baya sallah, shekararsa daya, shekararsa biyu, uku, hudu, biyar, yana dan shekara shida, sai Allah ya dauki rayuwarsa, kuma ka kaddare tunda aka haife shi bai taba sallah ba har ya mutu. Shin kana ga Ubangiji zai kona shi a wuta? Ubangiji ba zai kona shi a wuta ba, saboda shi ma yana cikin waɗanda aka ɗauke musu alƙalami a kansu, ba a rubuta musu lada, ba a rubuta musu alhaki. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana cewa rufi alƙalamu an talatin, an ɗauke alƙalami a kan mutane guda uku, anin na'imi hatta ya staikida, na farko mai bacci har sai lokacin da ya farka. Mai bacci duk abin da ya cikin baccinsa ba za a kama shi da laifi a kai ba, saboda an ɗauke masa alƙalami. Wa anis sabi hatta yahtalima, da kuma ƙaramin yaro har zuwa lokacin da hankali zai zo masa, shi ma an ɗauke masa alƙalami, ba za a rubuta masa alhaki ba. Wa anil majununi, sannan mahaukaci shi ma an ɗauke masa alƙalami, ba za a rubuta masa alhaki ba. Hatta ya fika, har sai zuwa lokacin da hankali ya zo masa. Saboda haka waɗannan ko da ba su bi shari'ar Ubangiji ba, mutum biyun nan da ƙaramin yaro da mahaukaci, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba zai azabtar da su ba. Haka zalika wancan da muka yi bayani wanda shari'ar Ubangijin ba ta isa gare shi ba, shi ma Ubangiji ba zai azabtar da shi ba. To shi yasa a nan Ubangiji, saboda iya magana irin nasa da hikima irin nasa, da kuma yadda baya barin kafama makiya musulunci su soki musulunci ko su soki alqur'ani, duk wani kafa da za su yi amfani da ita wajen sukar wannan alqur'ani, Ubangiji ya toshe ta. Dan Ubangiji da bai yi amfani da wannan lafazin ba, da cewa yayi walladina kafaru, da cewa yayi walladina lam yatba'u hudaya, waɗanda kuma ba su bi shari'a ta ba, ula'ika ashabun nari, irin waɗannan su ne ƴan wuta. To da za a samu wani cikin kafirai ya ce ai addinin na kuma akwai tufka da warwara, kamar ya akwai tufka da warwara, ya ce to a can an ce ƙaramin yaro ko da bai bi shari'a ba, baya sallah, baya azumi, ba za a rubuta masa alhaki ba, nan kuma ana cewa walladina lam yatba'u hudaya, wanda kuma ba su bi shari'a ta ba, ula'ika ashabun nari, irin waɗannan ƴan wuta ne. Kaga kenan addinin naku akwai tufka da warwara. To dan Ubangiji kar ya barwa makiya musulunci kafar da za su iya sukan musulunci ko kuma su soki alqur'ani, sai zamanto idan alqur'ani ya zo yana zuwa ne da lafazi wanda yake gamamme, ta yadda kawai idan ka kalla sai dai ka sara, in ka kalla kawai sai dai ka kau da kai, baka da martanin da zaka iya mayarwa na sukan alqur'ani, wannan littafi mai girma na Ubangiji subhanahu wataala. Shi yasa anan gurin Allah madaukakin sarki amfani da wannan lafazi cewa walladina kafaru, kuma waɗannan da suka kafurta, wa kadzabu bi ayatina, kuma suka ƙaryata ayoyinmu, ulaika ashabun nar, irin waɗannan ɗan wuta ne, hum fiha khaliduna, su masu dawwama ne a cikin wuta din. To anan gurin ɗan uwa akwai abubuwa guda biyu a cikin wannan aya. Abu na farko, Allah subhanahu wa ta'ala ya jingina ayoyi zuwa gare shi, ya ce wa kadzabu bi ayatina, kuma suka ƙaryata ayoyinmu, sai jingina ayoyin zuwa gare shi. Me yasa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya jingina ayoyin nan zuwa gare shi? Malamai suka ce dan ya nuna maka munin kin karɓar ayoyin. In dai ayoyi za su zo daga gurin Ubangiji, to me zai hana bawa ya karɓa? Kenan yanzu duk wanda bai karɓa ba taɓaɓɓe ne, duk wanda bai karɓa ba hasararre ne, saboda ayoyin ba daga gurin kowa suka zo ba, daga gurin Allah. To wannan ita ce hikimar da ta sanya Ubangiji subhanahu wa ta'ala ayoyin nan ya jingina su zuwa gare shi, don ya nuna wa bayinsa cewar ayoyin nan ba daga gurin kowa suke ba, daga gurin mahalicci ne. Ayoyin nan daga gurin wanda ya halicce ka ne, daga gurin wanda ya halitta maka ƙasar da kake tafiya a kanta ne, daga gurin wanda ya halitta maka iskar da kake shaƙa ne, daga gurin wanda ya baka abincin da kake ci ne, daga gurin wanda ya baka suturar da kake sawa ne, daga gurin wanda ya baka lafiyar da kake kaikawo cikinta ne, daga gurin wanda ya baka idanun da kake kallo da su ne, kunnuwan da kake sauraro da su, wannan ayoyin daga gurinsa suke. Saboda haka babu asarar da ta kai asara ga sama da wanda yake karɓan ayoyin Ubangiji da suka zo daga gurin Ubangijin da ya halicce shi, ya masa dukkan ni'imomi waɗanda ba za su lissafu ba, waɗanda ba za su iyakantu ba. Shi yasa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya jingina waɗannan ayoyin zuwa gare shi, ya ce ayatina, wa kadzabu bi ayatina, don ya nuna illa da hatsari da munin rashin karɓan ayoyi ɗin. Saboda ayoyin ba na kowa ba ne, nasa ne, da ma na wani ne sai ka ce a na wani ne ba zan karɓa ba, amma tunda na Ubangiji ne, tir da wanda yake karɓar su. Saboda shi ya halicci kowa, shi ya halicci komai, kuma shi ke gudanar da komai, to waɗannan ayoyin nasa ne, don a nuna illa da hatsari da mugunyar rashin karɓan ayoyi ɗin. Sannan abu na biyu da za mu fita da shi ƙarƙashin wannan ayar, faɗin Ubangiji da ya ce wa kadzabu bi ayatina. Ayatina a nan gurin Allah ya ce ayoyinmu, bai ce ayoyina ba. Ya zo da lamirin na jam'i, ya ce ayatina, kuma suka ƙaryata ayoyinmu. Allahn ai shi kaɗai ne ko? To me yasa a nan gurin ya zo da lamiri da ke nuna jam'i cewa ayoyinmu? Malamai suka ce ƙa'ida ce ta Larabci, jam'anta abin da yake shi kaɗai don nuna girman wannan abin. To yanzu faɗin Ubangiji da ya ce ayatina yana nuna girmansa ne da buwayarsa da isarsa, shi ya sa lafazin ya zo kamar a lafazin jam'i, a surar lafazin jam'i, don nuna girman Ubangiji da isarsa da buwayarsa. To wannan zai shigar da tsoro a zuciyar duk wani wanda zai kangare ya fanɗare daga karɓan ayoyin. Ayoyin fa da kake kin karɓa na mai girma ne, na mabuwayi ne, na wanda ya isa ne. Shi yasa Allah ya zo da wannan lafazi na jam'i cewa ayatina, don ya nuna girmansa da isarsa da buwayarsa da ɗaukakarsa. To ƴan uwa, a ƙarshen ayar Allah ya ce ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, wannan yana nuna kafirai da wama suke cikin wuta, ba za su taɓa fita daga wuta ba. To wannan aya ta 39 ita ce ta kawo mu ƙarshen bayani dangane da ƙissar annabi Adam alaihi salam, wacce muka ɗauko tun daga farkon wannan wata ɗin, muna ta tafiya tare da ita, ba ta ƙare ba sai a yau cikin ikon Ubangiji. Wannan ƙissa ta annabi Adam ta ƙare da wannan aya ta 39. Kenan yanzu mun kammala bayani dangane da kissar annabi Adam da ta fara da fadin Ubangiji wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa kenan ayoyi guda tara Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shafe duka yana ta bayani kan kissar annabi Adam alayhi salam sai ya zama kuma yanzu ayoyin da za su biyo wannan za a fara magana ne kan Yahudawa to gabanin mu je ga ayoyin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala yayi ta magana kan wannan al'umma ta Yahudawa da kuma irin munanan ɗabi'unta da kuma munanan halayyarta da irin butulci da taitaiwa Ubangiji da manzannin Ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan kissa da muka karanta ta annabi Adam alaihi salam ya kamata mu ɗauki hukunce-hukunce ƙarƙashin kissa ɗin malamai sun yi ƙoƙarin fito mana da hukunce-hukunce ƙarƙashin kissar annabi Adam da aka kawo mana a wannan sura ta Baqara dama surorin da suka fito da kissar annabi Adam alaihi salam surori guda uku ne cikin Alƙur'ani wannan sura ta Baqara wacce muka ƙare karatun a yanzu sai kuma suratu Taha nan ma Allah madaukakin sarki yayi magana sosai akan kissar annabi Adam sai suratul A'raf suratu Baqara suratul Baqara suratul A'raf sai suratu Taha waɗannan surori guda uku sun yi magana mai fadi yalwatacce dangane da kissar babanmu annabi Adam alaihi salam amma a wasu gurare zaka samu dan maganan tsinci-tsinci ne amma surori guda uku nan su suka fi fito da kissar yadda ya kamata to wannan kissar da muka karanta ta cikin tsawon kwanaki 15 ma'ana makonni biyu da muka yi muna karatun wannan kissa ta annabi Adam malamai sun fidda hukunce-hukunce masu tarin yawa za mu ɗauki kaɗan daga cikin hukunce-hukunce da malamai suka fitar ƙarƙashin wannan kissa ta annabi Adam alaihi salam suka ce za mu fahimta cewar karantarwar addinin musulunci dangane da jagorantar al'umma wajibi ne ya zamanto wanda zai jagoranci al'umma ya zama ya jagorance su akan ginshiki na ilimi wato ba a ɗauko jahili a ɗora shi ya zamanto jagora na al'umma idan za a ɗauki jagora a ɗora shi kan al'umma to wajibi ne a nemo wanda yake da ilimi wajibi ne a nemo wanda yake da ilimi ta a ina suka ciro mana wannan hukunci a inda Ubangiji ya ce wa mala'iku inni ja'ilun fil ardi khalifa ni zan sanya khalifa na a ban kasa mala'iku suka ce ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak Allah ya ce inni a'lamu ma la ta'lamun karshe sai Allah ya ce wa 'allama adama al-asma' wannan khalifan da Allah zai sanya shi a ban kasa Allah ya sanya shi mai ilimi ne kenan khalifansa da zai sa a ban kasa ba jahili bane malamai suka ce wannan yake nuna maka cewa wanda za a dora shi ya zamanto jagora cikin al'umma cikin ƴaƴan annabi Adam yana da kyau ya zamanto mai ilimi ilimin kuma na addinin musulunci wannan na farko ce na biyu kuma yana da kyau ya zamanto mai addini bayan ya zama mai ilimi mai addini ma'ana mai aiki da wannan ilimin to wannan jagoran shine zai zamanto nagartaccen jagora cikin al'umma idan ba a samu jagora da ya tattara waɗannan siffofi ba to al'umma suna tare da boni suna tare da matsala suna tare da tasku in dai suka ɗauko wanda bai cancanta ba shine wanda ba shi da ilimi jahili suka ɗora shi ya jagorance su kuma ba mai addini ba to kar su kuka da kowa su kuka da kansu saboda me saboda ba su ɗora wanda ya cancanta ba idan har suna so a musu nagartaccen jagoranci to su yi ƙoƙarin zaƙulo wanda ya cancanta wanda a duk lokacin da suka ɗora shi kan wannan kujera idan ya yi nufin zai yi wani abu ko ya karkatar da dukiyarsu zuwa ga maslaharsa ta ƙashin kansa ya tuno tsayuwansa gaban Ubangiji ya tuno kwanciyar kabari ya tuno cewar wannan fa amana ce Ubangiji ya danka hannuna kuma zai tambaye ni akanta to wannan sai ya karkatar da shi ya jalin zamin aniyarsa ya fasa wannan mummunar aniyar sabanin jahili shi dama jahili ne bai san ma girman Allah ba baya tunanin tsayuwa gaban Allah baya tunanin amana ce Allah ya bashi baya tunanin kwanciyar kabari kawai inda ya sa kansa ru nan yake tafiya to wannan yana daga cikin kalubale da al'umma musulmi suke fuskanta a yau ta yadda galibi waɗanda ake jagorantarwa kan al'umma ba su cancanci a jagorantar da su ba saboda galibin su jahilai ne sa'annan kuma babu addini tattare da mafi yawa daga cikinsu ba duka ba na ce galibinsu hukunci na biyu da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan kissa da muka karanta ta annabi Adam alaihi salam kissar tana karantar da mu cewar wanda yake da ilimi ilimi wanda yake mai amfani ya fi alkhairi gurin Ubangiji akan mai ibada mara ilimi mai ilimi mai amfani ya fi falala da alkhairi gurin Ubangiji sama da mai ibada a ina malamai suka ciro mana wannan fa'ida a cikin tattaunawar Ubangiji da mala'iku da ya ce wa mala'iku inni ja'ilun fil ardi khalifa ni zan sanya khalifa na a ban kasa mala'iku suka ce ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka shin yanzu zaka sanya a ban kasa mai yufsidu fiha wanda zai yi barna a ban kasa wa yasfiku dima'a kuma ya zubda jini wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak alhali mu muna maka tasbihi tare da tsarkake ka tasbihi ai ibada ce wa ubangiji tsarkake ubangiji ibada ce wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak Allah madaukakin sarki sai ya ce musu inni a'lamu ma la ta'lamun sai ya ce wa allama adama al-asma wannan ita ce kan gabar Allah sai ya ba wa annabi adamu ilimi kaga yanzu su in suna ga suna da falala ta ibada to shi kuma an Allah ya bashi falala ta ilimi kenan anan ishara ubangiji yake yi cewar mai ilimi wanda yake ilimi mai amfani yafi kima gurin shi ubangiji sama da mai ibada ina fata mun gane bayani su sun nuna suna ibada wa Allah ba dare ba rawan rana wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka ubangiji kuma sai ba wa annabi adamu ilimi kuma ya ce wa annabi adamu ya karantar da su wannan ilimi wannan yake nuna falalar mai ilimi gurin ubangiji sama da mai ibada musamman idan ya zamanto mai ibada ba ilimi tare da shi akwai hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa fadlul alimi ala al-abidi ka fadlul qamari ala sa'iril kawakib falalar mai ilimi akan mai ibada kaman falalar wata ne akan sauran taurari yanzu idan wata ya fito sai ka nemi taurari ka rasa duk ya disa shi hasken su to haka falalar mai ilimi yake akan taurari a wata riwayar wa fadlul alimi ala al-abidi ka fadli ala man siwakum falalar mai ilimi akan mai ibada kaman falala ta ce akan wani wanda ba ku ba yake gayawa sahabbansa ma'ana wanda matsayinsa ma bai kai matsayinku ba ku sahabbai to yanzu akwai wanda matsayinsa ya kai na annabi to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce falalar mai ilimi akan mai ibada kaman falalar annabi ce akan wani wanda bai kai sahabban annabi ba to wannan abu na biyu kenan da muka dauka daga wannan kissa ta annabi Adam alaihi salam abu na uku da muka dauka daga wannan kissa ta annabi Adam alaihi salam zamu fahimci cewar wanda yake masharranci idan ya hadu da jarrabawa ta girman kai to wannan girman kan nasa zai kauda shi daga kallon gaskiya sannan kuma wannan girman kan nasa zai kauda shi daga kallon duk wani abu wanda akwai kwadaitarwa ciki dangane da rahamar Ubangiji zai zama makaho dangane wajen kallon wannan sannan zai kauda shi wajen kallon duk wani abu wanda akwai tsawatarwa kan hukubar Ubangiji. Zai zama duba yanin da zaka yi masa na ayoyi da suke magana kan hukubar Ubangiji bai damu da su ba ko gezo. Duk bayani da zaka masa na ayoyi da hadisai da suke magana kan ramar Ubangiji bai damu da su ba ko gezo. Shine malamai suka ce wannan yana daga cikin illoli na girman kai. Abin da ya faru da Iblis kenan. Shedan ya zamanto duk wata hujja da za ta gitta ya gabansa bata masa amfani, tunda ai shedan shi da kansa ya karantar da a karanta ayatul kursi in an zo kwanciya bacci, amma kuma shi ai bata amfanarsa. To wannan yana daga cikin illoli na girman kai. Idan mutum yayi kokarin siffanta da siffa ta girman kai ko ɗabi'antuwa da ɗabi'a ta girman kai, to nan ɗabi'ar ta girman kai za ta makantar da idaninsa ya zamanto ko da gaskiya ta zo gabansa baya ganinta, ba za ta taɓa amfanarsa ba. Shi yasa ake so musulmi yayi kokarin gujewa girman kai da ƙaurace mata. Fa'ida ta hudu da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan ƙissa da muka karanta ta annabi Adam alaihi salam, za mu fahimci cewar shugaba kuma jagora yakan ba da dama wa waɗanda suke ƙarƙashin ikonsa a lokacin da ya tasan ma'aiwatar da wani abu ko aikata wani abu, yakan ba su dama kowa ya faɗi albarkacin bakinsa. Gashi dai Allah shi ya halicci mala'ikun nan kuma suna ƙarƙashin ikonsa da tasarrufinsa. To amma tare da haka, yanzu da zai halicci halitta ya sanya ta ban ƙasa, sai da ya bijiro musu ya ce inni ja'ilun fil ardi khalifa, idh qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Malamai suka ce karantar da bayinsa yake subhanahu wa ta'ala akan a duk lokacin da ka zama jagora akan al'umma, duk abin da ka tasan mai gabaninka aiwatar ka bidiro musu da shi, ka ji numfashinsu, ka ji me za su faɗi a kai, wani tsokaci za su yi, ka ji ra'ayoyinsu a matsayinka na jagora. Wannan na farko kenan. Na biyu, bayan mala'ikun nan da Ubangiji ya bidiro musu da cewar zai sanya kalifansa a ban ƙasa, suka faɗi abin da suke gani, Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai bayyana musu hikimar da ta sa zai yi wannan al'amari cikin taushi da sauki, tare da cewa shi ya halicce su. Malamai suka ce wannan yana nuna maka a duk lokacin da jagora yayi kokarin jin numfashin talakawansa, suka faɗi abubuwan da suka saba wa ra'ayinsa, to kar ya fusata, kar ya ɓata rai, ya bi su cikin laluma, cikin ruwan sanyi. Idan nasa ne yake gaifirin jaye, ya gamsar da su. Idan kuma nasu ne yafi rinjaye, to ya ɗauka kawai amfanin ai duka na kowa ne. Sai fa'ida ta biyar da za mu fita da ita ƙarƙashin wannan ƙissa da muka karanta ta annabi Adam alaihi salam, za mu fahimta ƙarƙashin ƙissar cewar a duk lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya yi wa bawa ni'ima, sai bawa bai kimanta wannan ni'ima ba, to ni'imar za ta gushe, ba makawa wannan ni'imar za ta gushe. Yanzu Iblis, Allah maɗaukakin sarki ya masa ni'ima ta yadda ya bashi jagorancin mala'iku, ya bashi kula da gidan aljanna, to ai da ya kamata Iblis ya kimanta wannan ni'ima da Ubangiji ya masa, ya jinjina, ya gode, ya kiyaye ni'imar don ta dawwama. Amma sai ya yi wasa da ni'imar. Ta yaya ya yi wasa da ni'imar? Wajen bijirewa umarnin Ubangiji da saba masa. To wannan ya sa Ubangiji ya gusar da wannan ni'ima, aka fidda Iblis daga aljanna, aka karɓe kula da aljanna daga hannunsa, jagoranci da aka bashi na mala'iku aka cire, sai zamanto yanzu ya tafi can, ya nisanta daga rahamar Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Akwai fa'ida ta ƙarshe wacce ina ga ba za mu iya ambatanta ba, mu jinkirta ta sai Allah kai mu gobe, wanda tana da muhimmanci ƙwarai da gaske. Minti ɗaya da ya saura mana ba zai ba mu daman ambatanta ba, sai mu dasa aya a wannan gabar abubuwan da muka karanta waɗanda suke dadai, Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon amfana da su. Abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe, Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da sunayensa kyawawa da siffofinsa maɗaukaka, wannan karatu da muka yi Allah karɓa daga gare mu, Allah ya sanya shi cikin kyawawan ayyukanmu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا وانصرنا على من بغى علينا. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جزاك الله.